Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma stoshoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaji,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To masu sauraro, yau Litinin 7 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu ci gaba da magana ne akan zagayowar ranar abota ta duniya da muka fara a makon jiya, amma lokaci ya mana halin sa.
Wadda rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 domin jaddada muhimmancin rawar da abota ke takawa wajen samar da zaman lafiya a duniya.
Da inda a duba shekara 30-40 baya, babu maganan bambanci ko yaran mai kuɗi ne ko yaran talaka. Kuma yanzu in zaka duba abin ba haka bane, da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi ka san akwai bambanci.
Bayan tattaunawa da matasa da kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku, zamu ji ta bakin mai fashin bakin al'amuran yau da kullun ambassador Muktar Gashashi,
haka kuma da malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina, wanda matashin malamin addinin musulunci ne, wanda zai fadakar da mu game da muhimmancin abota a musulunci.
Amma kun da ya gabata mun tambaye ku cewa a ganin ku menene muhimmancin abota da wani da kuke da bambancin addini ko ra'ayi ko kabila, ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Sa'idu Gagiyo Katamma yace salam yau da gobe. Hakika yin abota tsakanin masu bambancin addini ko kabilanci yana da muhimmanci, kuma yakan sa shakuwa da daina kyamar juna. Saboda haka ƴan uwa na matasa, mu zauna tare da duk wanda Allah ya sa muhallan mu daya.
To sai kuma Sadi Energy Tandari Potoscom yace yau da gobe, kun tabo inda yake min kaikai. Hakika abota da wadanda kuke da bambancin addini, ra'ayi ko aqida yana da matukar muhimmanci. To fa sai dai yanzu zamani ya canza, samsam babu wannan abotar, kuma hakan ne yake jefa mu cikin wani hali ko da wanda kuke addini daya. Idan ba aqidar ku daya ba, kullum fitinar juna ake, ya kamata mu gyara halayen mu.
Sai Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri yace ni dai a nawar ayin shine bambancin addini ko kabila ko ra'ayi bai hana abokantaka, domin bambancen da ke tsakanin mu zai sa mu fahimci juna ta yadda zan gane abin da kai baka so. Ta hakan ne zamu zauna tare da juna ba tsokana ko fada a tsakanin mu, har ma auratayya zai iya shiga a tsakanin mu.
To sai kuma Ismail Bala'iya Tawa yace tabbas yin abota da wanda ba addini ku ko yaran ku daya ba yana ƙara kawo shakuwa da kuma fahimtar juna. Sannan idan haka na faruwa a cikin al'umma masu bambancin addini, to lalle za a samu karancin tashin hankali, kuma zaman lafiya zai samu domin an sami fahimtar juna.
Sai mun tar Musa ce, to ni dai a gani na babu abin da ya hada mu'amala ko hulɗar yau da kullum da bambancin addini ko kabila. Kasancewar zamantakewa ce ke sa fahimtar juna har a zauna lafiya. Shi kuma addini harka ce ta imani da abin da kai yarda da shi. Kenan mu so juna mu yi mu'amala da kowa ba bambanci, amma tare da riƙon amana da cika alƙawari.
Sai kuma Ahmad Liman Fulatan yace yau da gobe babu shakka yin hakan yana da amfani a lokuta da dama, domin ta yin abota ne za ku fahimci juna, kuma za ku gane abin da ya bambanta ku da juna. Kuma rashin yin hakan wani lokaci shi yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin mutane masu bambancin addini, kabila da ra'ayi.
Sai Shaifu Zidane yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni dai a gani na yin abota da wanda ba addinin ku daya ba ko bambancin ra'ayi ko kabilanci, wannan ba matsala a ciki. Abin da ake bukata a ciki shine rike gaskiya da aiwatar da adalci a ciki.
Sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi yace salam yau da gobe. To ni dai ban taba abota da wanda ba addinin mu daya ba, amma nayi da waɗanda ba yaran mu daya ba, kuma gaskiya mun yi zaman mutunci. A tashi lafiya yau da gobe.
Sai Adamu Gulda journalist yace yau da gobe, a gani na muhimmancin abota da wani wanda muke da bambancin addini shine zamu samu kyakkyawar fahimta tsakanin mu da kuma haɗin kai domin ciyar da ƙasar mu gaba. Alal misali shekaru 6 da suka gabata ina da aboki mai suna Steven a College of Agric Medical guri wallahi tsaban shakuwa da nayi da shi me zama na amana da hadin kai amma a yanzu amana ta yi karanci shi yasa ba a samu fahimta tsakanin waɗanda suke da bambancin addini ko ra'ayi
to sai kuma ado salati goma ga annabi rijau yace eto ita abota tsakani da Allah ya kamata ne kowa ya tsaya a matsayin shi kar wani ya shiga hurumin wani domin ni ado salati goma ga annabi rijau dan dariƙar tijjaniya ne riƙaƙe hakan bai hana ni yin abota da dan izala ba ko dan shi'a kuma ni ba katsini ne amma hakan bai hana ni yin abota da dukkawa ko kamar ba illa dai kawai kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi wannan shine rayuwa mai kyau a ƙarshe ina roƙon Allah ya bamu abokai nagari
Sai Idris mai sallar Ibrahim yace hakan yana taimakawa mutanen biyu wajen fahimtar addinin tare da ƙara zumunci tsakani.
Sai Linus Emmanuel yace salam yau da gobe shirin matasa. Abota da wanda addinin ku ba daya ko kabilar ku daya ba yana sa ƙara fahimtar juna da kuma kulla zumunci da kuma kawo zaman lafiya tsakanin juna. Nagode.
Sai Nasir Kainuwa Hadeja Albani yace abota da wanda ba musulmi ba abu ne mai kyau matukar zaka masa kyakkyawar mu'amalar da zai fahimci cewa addinin musulunci addini ne na son zaman lafiya da kyautatawa
to sai kuma sakon John Saul Aliyu Dan Kondo yace zama da mutane daga wani kabila daban ko addini yana da tasiri musamman in ana zaman lafiya musamman a cikin burane haka muke zama kuma hakan yana wayar da kan mutum akan alƙiblar wani daga wani addini daban ko wani yare daban Allah ya ba mu zaman lafiya amin
sai Muhammad G Mirariya yace tab ai ba karaman amfani bane abota da wanda addinin ba daya ba na daya zaman lafiya na biyu hadin kai
Adam Akshehu yace yau da gobe ai ba ruwan abota da kabila ko addini da zarar jininku ya hadu da mutum ai ba wata matsala ana wara ayin kenan
Erfai Ayuba Dashan yace to ba zama tare da su ko kuma yin abokantaka din shine damuwan ba kai musulmi zaka so zaman lafiya amma wanda ba musulmi ba zai kyamaci addinin ka ido da ido
sai kuma Hassan na Hussein Muhammad daga Abuja yace assalamu filin yau da gobe kun tabo min inda yake mun gaigayi domin yin abota da wanda ba ku hada addini ko ra'ayi ba ba wani abu bane musamman ma wadanda ba ku hada addini ba kana kyautata masa a matsayin sa na abokinka kowa yayi addinin sa domin Allah ya ce lakum dinukum waliyaddin
sai na liliya makuku sani makuku Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe ni a gani na muhimmancin wannan zai sa ta'addanci ya rage a ƙasa a samu fahimtar juna zai kuma kawo ci gaban ƙasa hakan kuma zai bada daman gane gurbatattun mutane da ba su son zaman lafiya
Salam Musa yace ai ni ba ni da wata abota da wanda addinin mu ya bambanta dan ko mun yi na san zai munafirce ni amma dan kabila wannan ba laifi bane
sai yaroro Musa yace to mu a Jos sai dai ai koyi da mu saboda yawan kabilu da bambancin addini
to sai kuma mu koma shafin mu na Twitter @kabirmdb yace in dai da amana kuma babu kiyayya to ba matsala
sai @aliyungwarjatu yace salam yau da gobe a gani na babban muhimmancin haka shine zai sa mutun ya fahimci abubuwan da wannan addini ko yare ya kunsa
sai kuma @m_garirijiya yace YDG wallahi sai da kuka tuno mini da mai gida na Balaraba Alhassan Kashiri kristani amma irin kyautatawar da yake mana a office abin sai godiya
sai daga karshe @adamujb_madara yace salam alaikum ya rugobi hakika zai zama silar kawo zaman lafiya tsakanin al'ummomi daban-daban mabambantan addinai da kabilu da sauransu
to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
to kuma yanzu ga karshen tattaunawar da wakilinmu Mahmud Kwari yayi da wasu matasa a Kano akan muhimmancin mu'amala da mutane daban-daban
da can baya ko wannan tsarin na zumunci da fahimta da rungumar juna ba tare da la'akari da daga ina ka fito ko kuma kai dan waye ba hasali ma shekaru kaman 30 40 50 ba za ga cewa in ka leka makarantun namu da ka bada misali su za ga cewa da dan sarki da dan gwamna da dan waye da kuma dan sarkin noma ake zauna a aji daya ai karatu. Ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama da misali su kasashen duniya suka ankara suka ga cewa ya kamata a farfado da tsarin nan misali a ƙara danƙon zumunci tsakanin al'ummomin duniya?
Za a iya farfado da shi, amma gaskiya akwai jan aiki a gaba. Abin da yasa na ce haka shi ne, in da ka duba yanda ka faɗa ɗazu kake cewa da an za a duba shekara 30-40 baya babu maganan bambanci ko yaron mai kuɗi ne ko yaron talaka. Kuma yanzu in za ka duba abin ba haka ba ne, da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi ka san akwai bambanci. Kowa ga makarantu za a gani akwai bambanci. Ya kai ga cewa in yaro a cewa babansa ma yana da ɗan hali kaɗan kuma yana makaranta tare da wanda babansa ba yi da hali, a cikin makarantar ma sai kaga ɗan bambanci da ake nuna mai wasu makarantun. So kaga wannan babban matsala ne. Kuma na biyu shi ne manyanmu da malaman addininmu sun ɗan yi bacci kaɗan, saboda ayyukan da ya kamata a yi a ce ana nuna ana kwadaitar da mutane akan mahimmancin zamantakewa kuma da zama tare duka ga baki daya ba a fiye yi sosai ba haka tsakani da Allah. Da gani yawanci inda ya kamata a ce tunda yanda society din ya fara canzawa ya kamata a ce malamai sun tashi, duka malaman addininmu da na Krista din da na musulunci din su taso attacking din wannan problem din da muke da shi,
a warware
wannan problem din. Da zaka duba yaro in kuna unguwa daya ko ba danka bane ko baka san ubansa ba kaga yana wani abu da bai dace ba, zaka kamo shi ka mai fada na duka ne ka dake shi kuma baban ya biyo ka har gida yazo yana ma godiya. Amma a yanzu nan zaka ga yaro yana abu in kai mai magana babansa zai fito ya ce danka tsana dansa ne ko kuma kana so ka ci zalunsa shi yasa kake dukansa. To gujin wannan abubuwan shi yasa zaka ga mutane wasu wani zubin zaka ga yaro yana wani abun ma kawai sai dai kai shiru ka kalle shi.
To haka ne za a farfado da wadancan abubuwan wanda muke bari a baya kuma kyawawa ne.
Yanda za a farfado da wannan abubuwan shine, daya mu yadda cewa laifi ne, kuma mu yadda cewa kowane yaro kowane mutum yayi laifi ya fito a ga mai gaskiya. Kuma na biyan shine malamai za su tashi, malamanmu na addinoni gabaki ɗaya za su tashi koma kan aikin su da Allah ya sa su fatakar da mutane cewa wannan zumunci yana da mahimmanci kuma shine yake rike al'umma. Inda babu zumunci babu kwanciyar hankali, kuma inda babu zumunci akwai tashin hankali, kuma in akwai tashin hankali a waje gabaki ɗaya wannan al'umman ba su da kwanciyar hankali, kuma har malaman ma gabaki ɗaya ba su da kwanciyar hankali. So ya kamata a ce sun dawo sun fara aikin da ya kamata.
Barista Sabir, za ka ga mu daga baya ne a wannan nahiyar ma ake yawan samun tarzoma da labarinta muke ji, don haka wannan ya sa kuma yanzu zamantakewarmu ta taɓarɓare. Za ka ga malaman shugabannin addinai suna ta ƙoƙari su yi ta faɗa, amma za ka ga kamar mabiyan wani lokaci kamar ba sa jin abin da ake faɗa, ko kuma a wani lokacin kaga ana baki biyu da makamantansu. Wannan zance na zumunci da abota da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma shine yanzu yayi karanci. Ya kake ganin a mataki na al'umma mu kuma za a tashi misali a gane cewa tunda al'umma ce take shan wahala a ga cewa misali an dau mataki ne, an samu sabon layi an dauka an warware wannan matsala?
Sabon layi da za a dauka shi wancan din wanda aka baro a can baya, babu wani sabon layi. Shi wancan wanda aka bari a baya shi za a dauko a dora a kansa, ita ce hanya miƙaƙƙiya, ita wanda addinin Islama ya riga ya gindaya sharuɗa. Kamar misali, in dai har uba zai sa ɗansa a makarantar Islamiyya, tun daga nan za a fara koya masa tarbiyya har ya zuwa girmansa, wanda ya koya zai koyar da na ƙasa da shi, ɗayansa ne ko ƙannansa. In dai ya tsaya ya fahimci karatun, don fahimtar ita ce wahadar. Amma in dai an fahimta ɗin daidai gwargwado kuma aka aiki da ita, to ba magana sabon layi bane ba, sai dai a dawo da wannan a ƙara ɗorawa a kai a tasashi har a cimma abin da ake nufi.
Barista Halima, za ki ga yanzu an samu wani yanayi a tsakanin mata, abinda kuke kira class. Idan mace tana da wani makami ko tana da wani social status da kuke faɗa, ba za ta yi ƙawance da wata wata talakar mace ba. Da kuma ana cewa ba haka bane tun daga makarantu kamar yadda Barista Ibrahim ya bayani. Ya kike ganin cewa ya kamata yanzu matar da take yar minista ce ko kuma ita kanta minista ce amma tana da wata kawa talaka a can wani kauye ma wala Allah tana zuwa ta yi mata ziyara su yi zumunci. Ya kike ganin za a farfado da irin wannan yanayin tun da za mu iya cewa kusan inda akwai ma dai sai dai nan da can.
Gaskiya bayani da zan yi akan wannan tambayar shine a addinin Islam dai kowa daidai ne. Ba wanda yafi wani, ba wacce tafi wata. Amma kowa na da ra'ayinsa. Kuma ra'ayinka ya danganta da ya kai girma, wani irin tarbiyya aka maka da kake girma. Me ka ga iyayenka suke yi? In iyayenka suna cikin wanda suke suka value, suka ganin darajar zumunci da kowa. Ba babbancin mai kuɗi, ba babbancin talaka, ba babbancin addini, ba babbancin yarai. Ina ganin kai ma yaro ko a mace ko yarinya in kai girma aka zaka bi.
To yanzu ya kike ganin za zai zama cewa ina mace ko me shi na misali ina kuma kawance da wata mace wata matar talaka ce wani manomi mara karfi ko mai dinkin zare da allura da makamantansu. Kina ga za a iya dawo da wannan yanayin ko kuma a yanzu sai dai yaran da ake da su a gina su akan wannan tarbiyyar in yaso alabashi in sun girma sa tashi da ita.
A yanzu fa ana yi. Ana yi sosai sai dai ko ba yawa kaman da. Gaskiya ana yi sosai kuma kaman da ka faɗa wani yaro ma ba mishi tarbiyyar aka ba. Kowa Allah ya bashi hankali kuma tunani nagari. Zaka ganda kanshi da yawa yayanmu zaka gansu sun je makaranta kuma suna abokatakan da wanda suka fi su ko yayan commissioner ko yayan waye yawanci zaka ga suna duwa makaranta kuma su tashi da aka su yi girma aka so it depends da irin tarbiyyar da kai musu da gaske na farko kuma na biyu it depends da su babai wanda Allah ya musu da kuma iya fahimtansu da ilimi da yin aiki da hankalinsu su ma.
Barista a ƙarshe mun zo ƙarshen tattauna. Barista Samir me sakonka?
Sakona ga al'ummar duniya gabaki ɗaya tunda abu ne na majalisar ɗinkin duniya ma gaba ɗaya ina kira ga al'ummar duniya gabaki ɗaya da cewa a assasa zumunci domin zumunci yana kawo alheri da yawa kuma da zaman lafiya.
Barista Ibrahim Alhaji me sakonka na ƙarshe?
Sakona na ƙarshe shine wannan abinda majalisar dinkin duniya ta kawo abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce mu al'umma mun rungume abinda hannu biyu gwamnati da matakin jaha da local government gabaki daya da private institutions su ma su dauka wannan abin da mahimmanci kuma a yada shi saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Barista Halima me ya sakonki ga mata yan uwanki da kuma yaya da majikoki da tayu kina da jika?
Gaskiya kamata mata yan uwana mu dau wannan sakon da majalisar dinkin duniya ta kawo mu dauke shi da mahimmanci. Mata mu ci gaba da neman ilimi da izinin mazajenmu da izinin iyayenmu. In muka samu ilimi isasshe da aka zamu tafiyar da tarbiyyar yayanmu kuma duk inda suka shiga za a yabe mu.
To godiya masarare karshen tattaunawa ta muke nan a madadin dukkanin malamai nake cewa a huta lafiya.
Al'umma ta ina zamu je, al'ummar mu ina zamu je,
Najeriya
da ke nake
kwatance ashe
lalle ka an tattauna godiya muke ga Mahmud Farid da sauran
wa'anda su baristoci su dukkan su baristas ne
shine
lawyoyi ne ta yi kokari
musamman Halima ta yi wata magana ma da take cewa mata su dage da neman ilimi da izinin mazajen su da iyayen su da mahimmanci kan su kuma in an tambaya iyayen da mazajen su kansu ce su hana yawa.
Akwai kuma wata magana da ta yi cewa in kamar alal misali cudanya da mutane daban-daban in har ka taso yaro ya taso ga iyayen shi suna mu'amala da mutane daban-daban
kwarai kwarai shi ma ba zai yi kwarai
daban-daban za ka gani kowa su ma sun karɓi amshi wannan.
Akwai wani amini na wanda ba musulmi ne, krista ne, amma yara na ina gaya miki ba inda suke son su je kaman gidan shi, saboda ya ce matar da lokacin sallah matar za ta ce ku tashi ku je ku yi sallah, ku tashi har aje musu da duma a gidan wallahi. So kin ga ya za a yanzu in ce ba zan abota da shi ba,
ni kaina Usman akwai wanda na taso mun gan shi tare da mahaifiyata, duk sadda mahaifiyata za ta tafiya gurin ta take barin kula da mu ta manna, kuma krista ce bai ne kabilan nan ta na Kaduna, amma wallahi ko wannan uwana ko haka
ne mu'amala kenan kila mu, saboda mun ta taso wuraren Kaduna Kaduna din da wanda suka taso a wuraren Plateau jihar Plateau za su ga ba bakon abu bane
yanayi inda kake ne shike sa
ka,
amma kuma sai yanzu sai kaga kaman ba a yin wannan.
Amma akwai wani mai muhimmancin magana da wani a cikin masu sakonni, yace yawanci matsalan ma ba ma wai wanda ba musulmi ko wanda krista bane ko wannan musulmi, a'a sai kaga a cikin kuma musulman ko kuma a kristoci wanda ba aqidar ku daya ba sai ya zama tashin hankali, to wai ba anan ma fike da
akwai wanda suka baka jima wasu da suke cewa wai ma ai haramun ne ko bai dace ba a ce wai kai hulɗa kai musulmi kai hulɗa da wani da ba musulmi ba, to saboda haka ne yanzu bari muka lalubo malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina dan jin shi mai addinin musulunci yayi tanadi akan abokantaka da wanda ba addinin ku daya ba ko aqida daya.
Haka assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
To malam yana nan kusa kuwa? Hello malam. Hello? Hello? Malam, kana jin mu?
Bai.
To ina ga kacin san kwanan nan
lallai
akwai matsala wannan.
Ga ka bari mu bi kafin mu samu malam a nan Facebook live masu biye da mu. Alhaji Kabiru Highlanders yace Usman magana ta gaskiya, kaga mu dake jihar Plateau kusan na ce maka in kana Jos kusan na ce ma dole ne kai abota da wanda ba addinin ku daya ba
sosai. Kisa ne cewa kaman Kadunan haka duka.
Ga wani Bashir Abdulrahman ta waye ma yace wani aboki ya fi dan uwa ma na jini
sosai ma sosai ma.
To yanzu kaman wannan da kike cewa sai akai ku a ce kula da ku kafin a dawo, misali
ai kin ga wanda ku kai yara ku ci ai da kai amana
sai da zata tafiya za ta gudu ta Muhammad Sani ga anti dini ya zata zo
sosai to
in tana jin muwayar haka ma
sosai kuwa. A to ga yaro na ukun nan gidan Kirista aka yayi shi wallahi satin ko ba abin da yace kira bare gawayi
idan dai akwai amana da irin dai wannan dai
shine magana ce na amana
garke mutun wannan komiya
ne sannan barin baki wani misali don dole mutun da kanshi zai bada misali abin da ka sani. Akwai wanda na sani kristan ne, amma misali mahaifi na shi ya rada ma dan sa suna da aka yi hudan sa na farko,
masha Allah
kin gane ya rada masa suna. To saboda haka
menene da kyakkyawan mu'amala da yanzu dai ne kaman abin gaskiya.
To ai yanzu Allah dai ba mu sa'a wannan layin ya bar mu a samu malam Saifuddin din nan mu ji ya faffada mana kila kin san waka bakin mai ita masu abu da abu kura da kallabin kitse in malam ya faɗa sai a kila sai a gane me muke ta nufi anan.
Haka
to shafin na Facebook live ma kin ga gashi nan suna ta bi dai, amma na san su ma kansu za su so su ji malam ne a dan tofa.
To ni ka san tunanin ma da nake yi, to addinin nan fa da muke yi na musulunci da wasu ke ikirarin ya hana ai zaman tare ba ya kuma yadda ai aure ma da wanda ba jinsi daya ba,
iyakar kusanci kenan.
Kuma na taba jin wani wa'azi Usman cewa in ma rashin lafiya kake yi ya halatta ka shi magani wurin wanda ba addinin bai da addinin ka, indai zai baka magani ka
wani
da mun samu mallan kan da ya karar mana a karin haske kan
ni labari ma zan dan baku kun san na samu damar karatu a waje ko
yawa yawa ce labarin da kike dangaya mun ya kamata ki hada da mutane.
Ni sai da lokacin na je makarantar da muka je ni kadai ce in Najeriya a makarantar, to yawancin su ba su taba haduwa da irin in Najeriya din nan ba, suna tunanin okay abinda suke gani a cikin labarai cewa in Najeriya mu ba mu iya komai sai 419 da wannan abubuwan nan dai. To tun dai da muka hadu da su dai muke ta hulɗa mun yi zaman mutunci mai zama amana, to yawanci yanzu ma so da yawa da sun kota kwata ke ce ni duk wanda naji ma yana zagi dan Najeriya sai ce kuma ni yake zagi
kin gani ko saboda me kin wakilci kasa a idan cikin mutunci
kwarai da gaske.
To duk inda dai kake
kuma ni kun san wani abu da ke ban mamaki a gida zaka ga mace mun same shi
to ai ai su ne gashi nan an samu shi ina ga injin ya ce wai ga are
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To barka malam mun same ka. To malam muna son kai mana ka dan kara mana haske ne ko kuma ka dan gaya mana me musulunci yayi tanadi akan mu'amala da wanda ba addinin ku daya ba ko aqida daya.
Ke alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Ina maraba da duk masu sauraron mu ko ina musu salama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum
assalam. Malama Sufina, wannan mas'ala ta mu'amala tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, kamar inda muka sani addinin musulunci ya tanadi irin yadda mutum zai mu'amala da kowane irin mutum. Ya tanadi yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba, yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba. Tushen ayoyin da suke magana akan alaka tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba sune inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin suratul mumtahana, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين
ألو ألو ناقلائي شعبار تسوكم ألو يوا يوا فسر تي دا كفارة سي أكجياء أو كيدا توين زاك يفسر
Alhamdulillah.
Hello? Hello? Hello?
Dai lai na kasan kuma ana ta ruwan sama ma
gashi ya ruwa nan ma din kuma ruwan nan ma din ruwan aka tashi da shi
gaskiya kam
to ina ga ya dawo. Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Yawa malam.
Malam Sufina, wannan
ya dawo da shi ne
ta mu'amala tsakanin wanda
ya dawo da shi baya.
Eh, ina ga line network din, ina ga yayi dawo da shi, yayi mai rewind. Maganan da
yake abin da yake da farko shi yake ƙara faɗi. Kana ji Usman bari kafin mu samu malam, wannan abin da ke dan bani mamaki yake dan wannan dina. Kaman yanzu anan zuwa nan sai na ga Maryam. Kaman in a gida ko layi ne kama ku na ATM da maza ba ruwan su da ke mace ce, ko da kina da goyo ko kina wani zai ce ina ai shi ba ruwan shi, dole mace sai layi ya zo kanki ko ya ga irin ke a mace ba zai baki irin wannan abin da addini ya ce irin mata suna da rauni. Amma anan Maryam ko abin ka dauko mai nauyi zaki ga
yanzu suke
wani kawai irin ko ya ganki
ya ganki mace
ne wani abu irin kowa dai ina son dai irin ku yi mu'amala din shi ba ruwan shi da addinin ki bai tambaye ki me kike
ko a cikin ma bus ba ke ga ko jirgin kasa in ke shiga irin nake kina tsaye ke mace ne shi yana zaune zai tashi ya baki wuri ko ya ganki tsohuwa ko kina
ta mamaki sai ta tunani in ce to gashi ba addinin ku dai ba komai ku dai ba, amma suna son su taimaka ma wanda suka ga dai yana da yawanci gaskiya suna
yi kyautatawa tana da dadi ko kuma ya
ba wanda zai kalli ko kuma duk abin da kaje ba wanda zai kalli wai addinin ka
yace ko
mun same shi.
Ana ta na je na ce to ya dan gaggwada mu ga yaya ko da minti daya ne muka samu da lokaci ko minti daya ne ya fassara mana
wannan ayin da ya dauko gaskiya kam
lokaci ma ba zai ba mu ma mai magana da bi fashin baki ba.
Ina ga wannan da yakan kila abu ne da kila sai an ja shi
ga Jibrin Isa waziri anan shafin mu na Facebook yake cewa gaskiya abota da waɗanda ba yare ko addinin ku ɗaya ba yana da matukar muhimmanci domin hakan zai taimaka sosai wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma.
Wanda shi ke karanci
yanzu. Eh wallahi
kai kun ga wani labarin abin da ya faru jiya, wani an je coci mazu to
subhanallah ina
amfani yana addini me yake aje aka shi laifin me yayi.
Kwarai kuwa babu ka. Sannan akwai wani sakon kun kana ba sani ba ko da na je muna laliban me waya kun karanta. Oh to ya dawo. To assalamu alaikum malam. Yawa mun lokaci ya tafi to minti ɗaya zaka zamu baka kila saboda lokaci ya ƙare ka fassara ayan nan kawai da ka faɗa saboda lokaci mun layi yana ta tutsu
bari ni a gurguje wannan ayoyi da na karanta ko da ke maka karfe ba. Abinda zamu fahimta daga cikin su shine addinin musulunci hada tsakanin alaka da wanda ba musulmi a lokacin da zaman lafiya al'ami lafiya ba abin da ya faruwa da ake cikin rikici ko yaƙi ko wani makamancin haka. Duka ɗauko ayoyin da aka saukar da su a yaƙi. Kada ku kaunaci, kada ko kuma kada ku yi mu'amala ko wani abu da waɗanda ba musulmi ba. Duka sai kuma ɗaura su a lokacin da zaune ake lami lafiya abin da ya faru.
To.
Ala ba haka ya tsara abubuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya nuna mu.
To wato.
Don Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba. Akwai yaron da yake mishi hidima wanda yaron ba Yahude ne
ba musulmi ba,
sun cewa yaron ya yi rashin lafiya ya je ziyara.
To ai na ga line nan ba zai bar ba amma dai abin da na fahimta shine kila ni a gurguje in faɗa din yayi magana cewa wannan ayoyi wannan ayoyi sun yi magana akan cewa an sauke su ne lokacin an hana abota da waɗanda ba musulmi ba saboda lokacin ba a zama lafiya an kasa fahimta juna amma bayan an samu amana sai aka ce dole za ku iya mu'amala da su shine ka misali da wanda ma yake kadimu annabi ba musulmi bane
to ubangiji Allah ya samu
dace Allah kuma ƙara ci gaba hada
kawo nan mun gaba daya amin amin to duka anan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Usman Ahmad
Maryam Bashir Bagaji
sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma engineer mu Vasco sai Mr. Solomon Jack da ya hada mu da ku ta Facebook Live ni Safina Tsadi Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC sai kuma gobe da iznin Allah wasan koko wa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba